demokradiya a yau. Cikin shirin John Dan Fulani ya yi magana ta tada fitina ko ‘yancin maganarsa aka take, za ku ji martaninsa. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu kai ga maudu'in shirin a yau, a gurguje jihar Wisconsin ta nan Amurka ta gudanar da zaɓen fidda ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun ƙasar nan guda biyu, wato Republican da kuma Democrat a jiya Talata. Zuwa dai lokacin da muke haɗa wannan shiri, sakamakon zaɓe bai fito ba. Amma a ɓangaren ‘yan Democrat da alamun Sanata Bernie Sanders shi zai samu nasara idan aka yi la'akari da sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin masu zaɓe. Su kuma a ɓangaren ‘yan Republican, ƙuri'ar ta nuna Sanata Ted Cruz yana da ‘yar tazara kan Donald Trump. Zaɓen yana da tasiri musamman a ɓangaren su ‘yan Republican. Domin idan Trump ne ya samu nasara, kusan za a ce da wuya ba shi ne zai zama mutumin da Republican ɗin za ta tsaida ya mata takarar neman shugabancin ƙasa a zaɓen ƙasa mai zuwa ba. Idan kuma Sanata Cruz ne ya lashe, to akwai alamun za a yi gardama kan wadda jam'iyyar za ta tsayar al'amari da masu fashin baki suke ganin, sai an je dandalin babban taro na jam'iyyar, wato convention, cikin watan bakwai, domin da wuya mutum ya samu ƙuri'u ko kuma wakilai da ake buƙata kafin a kai ga wannan lokaci. Kuma babu tabbas kan wadda zai kai labari. Tana ma iya yiwuwa mutum daban ne baki ɗaya zai fito daga ƙarshe in aka je wannan taro. Makon jiya mun gabatar muku da shiri inda ake zargin wani malami a jami'ar jihar Kaduna, John Dan Fulani, da yin wasu rubuce-rubuce, wato maganganu da ake gani sun saba ƙa'ida kuma suna iya tada fitina. Kan haka jami'an tsaro suka kama shi, jami'ar jihar Kaduna kuma ta dakatar da shi daga bakin aiki. To John Dan Fulani ya mai da martani kan shirin na makon jiya a tattaunawa da yi da Nasiru Adamu El Hikaya.
Dakatarwan ba ta akan doka, domin maganan da sun ce nayi a yanan gizo ta sada zumunci ta Facebook, maganan tana wata kotu. An tuhume ni da maganan nace kuma kage ni, amma duk da haka suka bani takarda sun ce in yi bayani cikin sa'o'i 48. Na kuma yi bayani, amma su da sun tashi za su dakatar da ni, sai sun ce don ma amsa takardar da suka rubuta min ba.
Amma jini za ki duba a hirar da ka ba wa Premium Times ka ce maganganunka ne, sai dai ka faɗi maganganun ne a matsayinka na John Dan Fulani, ba a matsayin malamin jami'ar jihar Kaduna ba.
Ni kuma ban yi hira da Premium Times ba. Bayan maganan da muka yi ma, na lallabe ɗan jaridan Premium Times da ni na gani nake da kama adireshin sa, ya ce ba da shi bane. So yan jaridun Najeriya ko yawanci ka sani da cewa suna da iya kage-kage da suke.
Amma John Dan Fulani ya san ka da irin waɗannan maganganun, ko ni kaina na sha karanta irin bayanan da ka yi a baya, waɗanda musamman ma lokacin da aka zo naɗa mataimakin tsohon gwamna Ramalan Yaro, inda aka naɗa wanda baka goyi baya ba, har ka nuna matuƙar ɓacin rai da cewa a nuna wariya ga yankin Kaduna ta Kudu.
Eh to, amma ai kaga ma shi lokacin da ke magana din nan, ina nuna wariya ba za a ce na ce haka ba, don me ne ai shi wanda an ciro din dan kudancin Kaduna ne. Kaga ba yanda zan je in ce an nuna wariya, sai da kun ce kila an zare mutumin da mutane ba su so.
Wato abinda nake nufi, wancan lokacin da kai waɗancan maganganun, za a iya cewa kai kausasan kalamai, har ka nuna cewa Allah sai ya kama shi Ramalan Yaro, law of karma sai ya kama shi. Baki ka tuna da yake kai waɗancan bayanan?
Na tuna dai na yi adawa da mutumin da ya zaba zabin da ya yi na wanda zai goyi bayan shi a matsayin shi na deputy governor. Ma sauran waɗancan maganganun ba zan iya tuna bayan shi. A lokaci ɗan an dan sami lokaci da aka yi wannan.
John Dan Fulani, yanzu za ka yi mamaki idan aka ɗauko asalin wannan bayani ne da kai shafinka na maganar nuna cewa Buhari tamkar Allah ‘yan arewa ne, in aka nuna ma za ka iya musa wannan cewa ba kai kai ba?
Ai, mun riga na ce maka maganar muna kotu, na riga kuma na ce kuma ban san da wace maganar ba.
Kana nufin John Dan Fulani jami'ar jihar Kaduna sharri ta yi ma kenan, ba wani bayani irin wannan da kai?
Shiri ka yi mini, kuma in ka duba ka gani jami'ar Kaduna, umma a yi misali da cewa ma akwai wani magana haka me ya shafe su game da wannan magana shi yasa na ce ban yarda da bayanin wancin lawyer ba da ce kuma wani ma'aikaci ba shi da dama yayin maganan bakin shi sai dai ko jami'an jarkin tsari in kai ma'aikaci ne wannan bata nuna cewa kai bawo bane wannan baka kuma da wata ra'ayi kuma yawancin maganganu na in ka duba ka gane ko shi ka wannan ban yi ba ina maganganu a matsayin na John Dunsland dan kasar Nigeria
yawa John wato mana abin da kike nufi maganganunka da kike daban aikin ka na jami'ar jihar Kaduna daban
kwarai to abinda kuma lawyer ku bai gane wace na ya sai rudar da maganan da cewa ba ni da dama in yi magana sai dai ko jihar Kaduna sun ba ni dama in ce haka na ce kuma babu aiki na tare da jihar Kaduna ba ta mai da ni bawa ba ko mutum tamkar wanda ba shi da kuma wata yanci ce wani abu a matsayin shi na dan kasa ba
mun nemi ra'ayin wani lawyer Luka Musa Haruna dangane da batun yancin magana da doka ta baiwa dan kasa kamar yadda yayi wa Nasir bayani
tsarin kundin mulki na Najeriya wato 1999 constitution ta ba wa kowane dan Najeriya dama ya bayyana ra'ayinsa a yadda yake so sannan kuma ya fadi iya abinda zuciyarsa ta bashi da kuma yadda opinion dinsa ta bashi wanda bai saba da harkan rayuwar yau da kullum ba kuma bai saba wani doka ba to wannan ba a Najeriya kadai ba a kasashe na duniya ma gaba daya an yi wani dokoki wanda ake cewa na United Nation Community of Human Rights wanda ya zama dole a kowane kasashe an yi domesticating din an maida su dokoki na kasashe kamar yadda ka sani bayyana ra'ayinka abu ne wanda ya zama right na mutane wanda tun an haife ka da shi ake haifan ka da shi wani abu da aka yarda da shi ne a kafanin duniya gaba daya cewa kowa ya iya bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata wa jama'a
koda wannan ra'ayin zai iya zama misali an dauke shi na tada hankalin jama'a misali kamar a ce mutum ya kira ga wani sashin kasa su balle daga kasar kuma koda wannan ra'ayin misali ya saba da tanadin tsarin mulki ne
kodai ke tsarin kullin mulki ya ba wa kowa dama na ya bayyana ra'ayinsa yadda yake so akwai kuma inda aka yi wa kowa iyaka yadda bai kamata ka yi bayani ka tada hankalin mutane a kasa ba wanda za a samu tashin hankali wanda a turanci ana cewa secession ba za ka yi abin da zai sa kasa ta rabu ba ko kuma ka harzuka wayansu mutane against wani ko yare ko addini ko yanki ko wani abu ba to shine inda doka ta ragewa kowane bil adam karfin yin bayyana ra'ayinsa yadda yake so but amma in zaka iya bayyana abin da zaka kare shi ai doka ta baka dama
maganar idan ta shafi kamar sukar wani ko kuma abinda wasu suke dauka cewa hate speech wato irin kalamai na nuna kiyayya sune doka ba ta yadda ba kin
yes kamar kalamai na nuna kiyayya wannan doka ta yi mata iyaka yadda ba za ka tashi ka harzuka mutane akan wani yanki na yare ko ni yanki na jinsi ko kuma wani yanki na addini ko wani abu ba to iya wannan shine inda doka ta yi tanadi wanda ba za ka yi bayani akai ba amma in kana rige da wani abun da ka sani akan ka da kuma kana da inda ka sani kana da madogara za ka iya bayyana ra'ayinka ko a wani karkashin ina kake aiki wannan bai zama laifi ba dokan kasa ne ta kare ka akan wannan kuma ta ba wa kowa haƙƙi da dama yayi bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata
wata ma'aikata misali idan ta dauki abin da ka faɗa laifi ne shin tana iya daukar mataki akan ka koda in ka ce wannan ra'ayinka ne na kashin kai
ma'aikata inda kake aiki don ka bayyana ra'ayinka bai kamata ta zo ta hukunta ka kai tsaye akai ba sai dai inda ra'ayinka ya zama laifi na tsarin kundin mulki na kasa sannan a nan kuma matakai da yawa dole za a dauki matakai na tabbatarwa da an tabbatar cewa ka yi laifi sannan ba wanda zai ce maka ka yi laifi sai dai kotu sai an gabatar da kai a gaban kotu an yi maka hukunci ta kama ka sannan za a iya cewa ka yi laifi sannan har a hukunta ka a gun ma'aikatanka
masu aro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da Jan Dan Fulani da lauya Luka Musa Haruna da mawaki Bahiro Diodore wanda ya daidai da sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.